لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا ولما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين
بارك الله فيك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا لما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne kowa mai komi wanda cikin ikonsa da amincewarsa da kadantawarsa ya sake hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka a wannan yammaci na ranar Laraba wanda ya daidai da 8 ga watan Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 447 wanda ya dace ma 25 ga watan 2 miladiya ta 2026 domin ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani a wannan wata mai albarka watan Ramadan da wannan shine zaman mu na 6 ai yanzu muna sura ta 2 suratul baqara dan ba manta ba ajiya wannan mutuna ajiya wannan ajiya mun tsaya karshen bayani da Allah subhanahu wata'ala yayi mana game da abin da ya shafi kissar sanya mamayi da Allah subhanahu wata'ala yace ma mala'iku zai sanya a ban kasa Allah subhanahu wa ta'ala yake ce musu inni iz wa id qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Fatina ya Rasulullah lokacin da sallallahu alaihi wa sallam lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yake ma mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa, lalle ni zan sa wani mamayi na a ban kasa. Allah ya mala'iku sai suke ce ma ubangiji subhanahu wa ta'ala, أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إذا أبنجي زكا سيني واندا ذا سرنجا يالا بنا أبن قصا سرنجا واتو الزبرد أبن ديشا لجناني على آلي مومنا يتسبيه غريك لجرم ماكا دسارك كيكا. الله يكي موسو إني أعلم ما لا تعلمون. وسندتي وانيوا na san abin da buku kasance ba kuna sane da shi, na san abin da buku sani ba. Lokacin Allah subhanahu wa ta'ala wa 'allama Adama al-asma'a kullaha, sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanar da annabi Adam dukkan sunayen abubuwa. Wannan abu kaza ne, abin da ake yi da shi kaza ake yi da shi, wannan abu kaza ne, wannan abu kaza ne. Summa 'aradahum 'ala al-mala'ika, sanna Allah subhanahu wa ta'ala ya bijiran da wannan abubuwa ga mala'iku. Fa qala, yake ce musu anbi'uni bi asma'i ha'ulai, ku bani labari game da sunayen wannan abubuwa. In kuntum sadiqin, har har kun kasance da gaske kuke akan maganar tawo. Allah subhanahu wa ta'ala sai yace mala'iku suka ce qalu subhanaka, lalle sarki ya tabbata gare ka ubangiji subhanahu wa ta'ala. La ilma lana illa ma 'allamtana, ai bamu da wani sani, bamu da wani ilimi face abinda ka sanar da mu ya ubangiji. Innaka antal alimul hakim, lalle Allah subhanahu wata'ala kai ne wato masani mai cike da abinda ya shafi hikima. Lokacin Allah subhanahu wata'ala sai ya ce ma annabi Adam, anbi'uhum bi asma'ihim, to annabi Adam zo ba su labarin sunayen wannan abubuwa. Falamma anba'uhum bi asma'ihim, lokacin da annabi Adam ya ba su labarin sunayen wannan kaza ne, wannan kaza ne, Allah yake ce ma mala'iku, alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Shin da ban ba na faɗi muku ba cewa ni ina sane da abin da ya faku a cikin sammai ko ƙasai ga baki daya, sannan kuma ina sane ga mun da abin da kuka kasance kuna bayyanawa, haka da abin da kuka kasance kuna boyewa. Wannan duka bayani ya gabata a jiya. Mun fara bayani lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umurci wato mala'iku suma wato annabi Adam sujada, har Iblis ya kiya ya yi girman kai, da kuma lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma annabi Adam ya zamna wato da shi da matashi a cikin aljanna. A lokacin lokaci ya kare, yau insha Allah za mu dasa daga nan. Allah yake cewa wa idh qulna lil mala'ikati
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba illa واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam katina lokacin da muka ce ma mala'iku isjudu li adam ku yi sujada ga annabi adam fasajadu mala'iku sai suka yi sujada illa iblis aba sai iblis ya kiya ya ki yin sujada wastakbara haka yayi girman kai wa kana min alkafirin ya kasance daga cikin wanda suke kafirai sun kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala bayani ya gabata cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umurci mala'iku nasma annabi adam sujada tare da su akwai iblis nan malamai suka ce iblis yana cikin mala'iku tare da saboda nan Allah subhanahu wa ta'ala ce wa izkurna lil mala'ikati lokacin da muka ce ma mala'iku ba a ce ba tare da iblis kenan lokacin iblis yana cikin mala'iku sai dai malamai suka ce iblis yana cikin mala'iku amma ba jinsin su guda ba saboda su mala'iku suna da bambanci da iblis an halicci mala'iku da mi da abin da ya shaye haske shi kuma iblis an halicce shi da mi da daka da wuta da wuta haka kuma iblis yana da bambanci da mala'iku aljannu suna aihuwa mala'iku ha ba sa aihuwa haka yana daga cikin bambancin da yake tsakankanin aljannu da mala'iku ko iblis da wato abin da ya shahi mala'iku shine mala'iku ba sa saba ma Allah shi kuma iblis abin da ya fara gashi nan ma fasajadu illa iblis aba to wannan dan an yi kiran su an yi kira ne da jumla ta tar mala'iku amma iblis yana cikin su to bazi subhanahu wataala sai ce fasajadu sai suka yi sujada illa iblis aba sai shi shaytani ya kiya wastakbara yayi girman kai wa kana min alkafirin ya kasance daga cikin kafirai na bayani ya gabata cewa me yasa ya kiya saboda hasadaci mun yi bayani kan abin da ya shaye hasada hasada da yake ma annabi adam ita ta sa ya zamanto ya kima annabi adam sujada tun a wancan lokaci Allah subhanahu wataala ya kare mu daga abin da ya shaye hasada wannan sababin yasa ya zamanto daga cikin kafirai to sai Allah ya ce wa kulna ya adam uskun anta wa zawjukal janna sai muka ce ma annabi adam uskun anta wa zawjukal janna kai da matarka ku shiga cikin aljanna ku zamna wa kula minha ragadan ku je ku ci daga dukkan ababe na marmari na aljanna ku ci wato kuna masu yalwan zuciya kuna masu jin dadi komi ku je ku ci a aljanna an halitta mu sai dai Allah subhanahu wataala yace musu wala taqraba hadhihi shajara sai aka nuna musu wata itaciya guda aka ce wannan itaciyar kada ku kusance ta kada ku je ku ci wannan itaciya kada ku kusance ta Allah yace idan ku kusance ta bata kuna min azwalimi zan ku kasance daga cikin wanda suka zalunci kansu game da abin da ya shani abukawa ga abin da Allah subhanahu wataala ya zamanto ya hana da zamu zo a cikin karatu a gaba zan mu gani irin yanda bayani Allah subhanahu wataala ya wasa amana ta yanda iblis ya zo ya yaudari annabi adam har ya je ya musu haddaran suwa wa qasamahuma ya musu rantsuwa ya ce ni fa wato gaskiya nake gai muku yake cewa ya adamu hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla shin kana so in nuna maka wanta itaciya wanda idan ka ci wannan itaciyar zakka samu dawama ka san shi kuma dan adam ko yanzu ma halin dan adam kenan dai saboda shi kullun so yake zamanto a cikin yanda yake na ni'ima ya zamanto ya dawama a ciki ya zamanto jin dadi shi yasa ko duk wani abu wanda zai zamanto ya kare mishi jin dadi zaka ga yana neman tsari da wannan abu idan Allah ya taimake shi mutum ne mai imani sai ya rinka mai da lamarin shi ga Allah subhanahu wataala idan kuma Allah ya jarabce shi yana waccan bangare zaka ga shine yana biye biye shine nan shine nan ya zamanto ya kasa samun hutun zuciya face sai ya je ya aikata wannan abu wanda yake babban saban Allah subhanahu wataala ne to a lokacin annabi adam da ya ji wannan duk da wannan bai sa ba ya zamanto ya ma iblis ya bi abin da ya gaskata iblis sai da ya mishi biye da ya mishi rantsuwa to shi kuma mutum mummuni duk lokacin da ka mishi rantsuwa kaga mishi kaga mashi da Allah subhanahu wataala to a lokacin me zai gani zai gaskata ka zai gaskata ka duk musulmi duk abin da ake ciki zaka gani idan ka ce mishi ka rantsi da Allah shikenan zaka gani ya samu nutsuwa ya mai da wannan saboda ki ka gama shi da ubangiji subhanahu wataala wanda shi kuma ya san baka hada shi ba da Allah akan abu wanda yake ba daidai ba to shi shedan dama ya saba irin wannan abubuwa yaje nuna mishi annabi adam Allah ya kadarta suka je suka taba wannan itaciya wanda Allah subhanahu wataala ya hada shi yasa nan Allah yake fa azallahuma ash-shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi shedan sai yazo ya yaudare su yayi jasu yayi musu jasu da talalla ya suka tafi sai da suka taba wannan abin da ubangiji subhanahu wataala ya hane su saboda ya musu rantsuwa da Allah ya nuna musu cewa wannan abin da yake gayi musu gaskiya ce saboda ai zai ce mishi ai ni na bi ka zama a aljanna wato mu ne tsakin kai mutun yazo zai cuce ka ko zai ma wani abu nuna ma yake ai mu ne tsakin kai mu muka san abu kaza kai wanda kake sabo na shekaran jiya to yazo yau dare shi har yaje isa wannan itaciya
waswasa lahuma ash-shaytan fa qala ya adam hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla fa akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alayhima min waraqil janna fa asa adam rabbahu faghawa thumma jitabahu rabbuhu fataba alayhi wa hada
kaga shedan yayi mishi wasi wasi hayyaji ya sa shi ya nuna mishi cewa fa ga wata itaciya wanda in ka cika zaka 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 sa ya tabar da shi hayyaji ya sa ya ci wannan itaci yana ci a lokacin Allah subhanahu wataala ya ambata mana sai zaman to tufar su ta zaman to ta bar shi ya kai suna neman daga cikin ita warkata wato abin da ganye suna neman su ringa lullube jikin su annabi adam shedan ya yaudare shi yasa ya ci wannan itaciya to shine nan Allah subhanahu wataala yake haka yato mana Allah ya ce su je su shiga aljanna su ci abinda suka ga dama a cikin aljanna abinda kadai ba za su kusanta ba wannan itaciya da ubangiji subhanahu wataala ya hada to shedan sai zamanto ya ja su ai ya zamanto sun je sun taba wannan Allah ya ce fa akhrajahuma mimma kana fi sai ya fitar da su daga cikin abinda suka kasance na ni'imomi na aljanna wato daga wanda suka kasance suna ciki Allah sai ya ce wa qulna habitu ba'dukum li ba'din adu a lokacin ubangiji subhanahu wataala sai ya ce to an yi umarni yanzu ku sauka daga cikin aljanna ku huta daga cikin aljanna ba'dukum li ba'din adu shashan ku game da abin da ya shafi shashe wato makiyin juna ne adawa ce saboda dan adam da aljani da shedan da iblis tun lokacin aka ce ma aka sanar da kai cewa wa shedan wa makiyin ka ne kuma duk da haka nan zaka gani yanzu rayuwa mutum ba wanda yake bi sau da kawa kamar abin da ya shafi shedani Allah subhanahu wataala ya kare mu Allah subhanahu wataala sai ya ce fa in ma ya'ti yanakum walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila ilahin haka na gare ku game da abin da ya shafi kasa wanda zan ku sauko cikin ta ce mustaqarrun wato wuri ne wanda zan ku tabbatu ku zamna a cikin ta Allah ya ce wa mata'un ila ilahin da kuma wani dan jin dadi ne zuwa wani lokaci wanda yake sawa'un dan takaitacce ko lokaci wanda yake da dawo almi ake nini dai zuwa karshen rayuwar ku ku ji dadi a wannan duniya zuwa karshen ajali da Allah subhanahu wataala ya yanka mu Allah subhanahu wataala yace fa talaqa adam min rabbihi kalimatin sai annabi adam ya haɗu da wasu kalmomi daga wajen ubangiji shi fa taba alaihi Allah subhanahu wataala sai ya mutu ya gafarta ma annabi adam innahu huwa tawwabur rahim domin lalle shi ubangiji subhanahu wataala mai yawan karɓar tuba ne kuma mai jin kai nan Allah subhanahu wataala bancin annabi adam ya ci itaciyar da aka hana shedan ya je ya ja shi ya ci wannan itaciya to ka san shi dama mutum wanda yake musulmi mummuni duk lokacin da ya saba ma Allah subhanahu wataala zai koma ne kuma ga Allah subhanahu wataala dan ya gafarta mishi
to nan annabi adam sai ya haɗu da wasu kalmomi Allah subhanahu wata'ala ya bashi wasu kalmomi wanda zai tuba ya koma ga Allah subhanahu wata'ala wanda wannan tuba da yayi shine fadar shi rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya ubangiji mu mun zalunci kanmu idan baka gafarta mana ba idan baka ji kanmu ba to lalle za mu kasance daga cikin mutane wanda suke tafafu wanda suka yi asara to Allah subhanahu wata'ala kuma sai ya karbi tuban annabi adam to haka kai ma dan adam a duk inda kake duk lokacin da wani abu ya sa ka je kai laifi ga Allah subhanahu wata'ala ka saba ma Allah subhanahu wata'ala abin da yake kanka shine ka koma ga Allah subhanahu wata'ala ka tuba Allah subhanahu wata'ala zai karbi tuban ka ya gafarta ma dukkan abin da ka kasance kanai babban abin da zai zamanto idan ka mutu baka tuba ba Allah zai gafarta ma shine shirka amma koma bayan shirka in dai ka tuba Allah zai gafarta ma shirka ma in ka tuba daga ita Allah subhanahu wata'ala zai gafarta ma matukar ka mutu baka tuba ba in wani laifi ne ba a ce ba wani yana cikin wuta saboda yana aikata babban laifi a sai dai ka ce wani yayi mutuwa wanda take mummuna yana karkashin mashi'a yana karkashin kulawa ta Ubangiji subhanahu wata'ala in Allah ya ga dama ya azabtar da shi in Allah ya ga dama kuma ya gafarta mishi saboda duk laifin mutum baka iya zawwa ka ce wani Allah zai gafarta mishi wannan shishigi ne ga Allah subhanahu wata'ala bari ma irin wannan shishigi da kake yi ya faru wani yazo yace ai wani ba irin laifin nan da kake ma Allah subhanahu wata'ala Allah baya gafarta ma kaga kalma ce wanda take da haɗe wani subhanahu wata'ala yace waye yake dagawa yake shiga tsakankani na da bawa to shi wanda kace ni in bana gafarta mishi to na gafarta mishi kai kuma na sa gauta saboda kaga kai sama ma Allah ne Allah ya gai ma baya gafarta mishi ba duk laifin da mutum yake baka zo baka ce wani Allah baya gafarta mishi ba kuma dukkan mutumin da ya tuba daga laifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa at-ta'ib min adh-dhanbi kaman la dhanba la mai tuba daga zunubi kamar wanda bai da zunubi ya tuba daga wannan zunubi an kankare mishi zunubin wannan kamar bai taba yin shi Allah ya gafarta mishi mu duba mu gani wanda tazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tazo tace ya rasulullah ta aikata aikin alfasha ko ene daga cikin sahabbai ya kwanta mai a mata haji aka zo har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kamar bai ji ba he da aka tabbatar cewa gashi nan aka mata haddin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ta yi wani tuba wanda da za a raba ma wajen mutanen Madina ko kuma mutum 70 ne ko mutanen Madina da wai zaman tuba ya wadace su wannan tuban ita kadai to shi yasa mutum duk laifin da yake in zai koma ga Allah subhanahu wata'ala da zuciya wadda take ta gaskiya ya koma ya tuba ga Allah subhanahu wata'ala Allah ne iya gafarta mishi ne ya maida mishi ma laifin nashi ya koma wato abin da ya shafi lada to nan Allah subhanahu wata'ala annabi Adam alaihi salatu wassalam ya tuba ga Ubangiji subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala kuma fataba alai ya karba mishi wannan tuba ya gafarta mishi innahu huwa tawwabur rahim domin Ubangiji subhanahu wata'ala mai yawan karban tuba ne kuma rahimun mai jinkai a wannan ayoyi zan mu gani daga cikin ababen da zan mu dauka irin yanda Allah subhanahu wata'ala ya karanta annabi Adam da zuriyar shi Allah ya musu karamci Allah ya daukaka darajarsu haka zan mu gani irin muni na abin da ya shafi zunubi wallahi laifi muni gare shi zunubi ɗaya zakai Allah ya haramta maka ababen ni'imar da ya tana dama masu yawa laifi ɗaya zai janyo maka da Allah ya kadarta zakka samu ni'imomi masu yawa zakka samu ababe na alkhairi dalilin zunubi guda Allah sai ya juya wannan alkhairan duka ya zamanto wannan laifin da kai Allah ya kare ya rufe wannan alkhairin baka samu nan annabi Adam ne ya wuto shi daga aljanna sa'a ma Allah da ya kusanci abinda Allah ya hade shi ya kusanta kai yanzu ka duba ka ga aljanna ce ma aljanna ce laifi ya huddo annabi Adam daga aljanna. To ina ga kai da kake yin wani laifi kake saba ma Allah, Allah da ya kadarta a rayuwarka. Yanzu abinda aka yi ittifaki wajen kowa yana son shi shine mene? Akarwakalla Malam Muhammad, abinda kowa yake so a yanzu mene ne? Kudi ko? To sai Allah ya kadarta kai zaka zama to hamshakin mai kudi, kawai ka je kai saban Allah, sai Allah ya haramta ma wannan karkaro. To hamshakin kudi ya kai aljanna? Bai kai ba. Shi yasa yana daga cikin littattafai wanda ya kamata ɗan adam ya rinka karantawa yau da gobe, don ya taimaka maka akan ka san haɗarin aikata aikin saɓo. Akwai littafi na Al-Allama Ibn Al-Qayyim, Ad-Da'u wad-Dawa, wato cuta da maganinta. Wannan littafin ya bayyana maka irin shu'umcin zunubi. Zunubi wallahi mummunan abu ne, zai ringa ratattaka maka rayuwa, ya zamanto ka koma kai baka san ba ma kan kai karan kanka baka da nutsuwa. Wannan shine babban hadarin zunubi. Amma kuma zaka koma ka tuba ga Allah, Allah sai ya gafarta maka. Amma kuma waccan ni'ima ta rufe ta yi ta gushi, sai dai Allah ya kadarta zaka iya dawowa ka samu. Kamar yanda annabi Adam ai ya tuba, Allah ya karba mishi tuba, aka sauko shi duniya, kuma aka bashi annabta, kuma zai koma ina? Aljanna. Zai koma aljanna. To kai ma haka in kai laifi, to ni'imar da Allah ya kadarta da zaka samu. In baka samu baka tuba ka ci gaba da aikata ayyuka na alkhair, sai Allah la'alla a gaba ya baka ita, ko kuma la'alla ya saka wuta ma da abin da ya shafi aljanna. Sannan kuma a wannan ayoyi zan mu gani irin adawa wadda ɗan adam yake da ita tare da abin da ya shafi shaitani, da yanda mutum ya yi matuƙar kiyayewa, saboda shaitan zai fara maka daga wasi-wasi ya ringa maka a hankali a hankali. Wata ran kuma sai ya ga abinda kai kake so, sai ya zo da shi zai ringa maka wato wata huduba, zai ringa maka wata huduba. Ka gani kai kana kan kamar kan alkhairi ne kake, amma ba alkhairi bane, saboda shaitan ya maka wasi-wasi. To wannan shi yana daga cikin sharshi, kuma mission din shi shaitan kawai ta ya fitar da kai ce, ta ya fitar da kai ne. Shi in ya fitar da kai shi ne aikin kirki a wajen shi, shi aikin shi kawai ya fitar da kai. Shi yasa dole mutum ya yi matuƙar ƙoƙarin ko da yaushe ya ringa bibiyar ayyukan shi ya gani babu canan lafiya, shaitan bai rijaye shi ba ko kuma wani abu makamancin haka. Haka kuma yana daga cikin abin da zan mu fahimta cewa duk lokacin da ka zamanto ka aikata laifi, to wajibi ka tuba ga Allah subhanahu wataala. Ka tuba ka koma ga Allah subhanahu wataala, ka yi istighfari, ka yi itirafi kuma da wannan laifi. Yana daga cikin hanyoyin da Allah subhanahu wataala yake gafarta ma mutum. Mutum ya kudurta ya karɓa cewa lalle wani na yi laifi. A wajen shari'a ma aka ce in ka karɓi laifinka ka fi samun sassauci, ka yi samun sauki. To Allah ka nuna mashi ka karɓi laifi, ka tabbatar ka yi laifi, ya Allah ka gafarta mini saboda kai ne mai gafara. To wajibi ne mutum ya zamanto idan ya yi laifi ya yi nadama kuma ya tuba. Wannan shi ne Allah subhanahu wataala zai karɓa mashi wato abin da ya shafi tuba. To bayan annabi Adam ya tuba, sai Allah yake cewa قلنا اهبطوا منها
قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
وبنجي سبحانه وتعالى سيتي قل نهبطوا منها جميعا. To yanzu fa abin da za a yi ku sauko gabaki ɗaya daga aljannan, da annabi Adam da matar shi Hawwa da kuma Iblis, su aka sanko a duniya su uku kadai duk duniya ba kowa kuma da aka sanko su annabi adam da hawwa sai aka sassanko su kowa daban-daban ba waje guda ba kaga dalilin mene saban Allah duka ya janyo musu wannan sabawa ubangiji subhanahu wataala Allah yace fa imma ya'tiyannakum minni hudan idan wata shiriya ta tazo muku faman tabi'a hudaya dukkan mutumin da ya bi shiriya ta to fala khawfun alaihim babu tsoro wato a tattare da shi wala hum yahzanun haka kuma ba zai zamanto ba sun shiga cikin kunci Allah subhanahu wataala wannan ishara ce ki cewa duk lokacin da aka sako da ku zuwa duniya duk wanda zai zamanto a zuriya annabi adam gabaki daya tun daga annabi adam wanda idan shiriya ta ubangiji subhanahu wataala ta zo mishi menene shiriya ta ubangiji subhanahu wataala shine alqur'ani da kuma sauran littattafai da Allah ya sako da kuma manzannin da Allah subhanahu wataala zai turo to dukkan zuriya annabi adam duk wanda shiriya Allah subhanahu wataala ta zo mishi manzan da Allah ya turo mishi yayi imani da shi ya karbi wannan manzan ya gaskata shi Allah yace to faman tabi'a hudaya yabi wannan shiriyar ta ubangiji fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu wato tsoro a tattare da su haka kuma ba za su kasance ba suna cikin bakin ciki ko kuma cikin kunci kuma za su koma sakamakon shi shine za su koma gidan nasu na farko ita ce aljanna shi sa wannan aya take mana nuni cewa duk lokacin da kai imani da manzo kai imani da Allah manzan da Allah ya turo ma kai imani da shi to zaka koma gidanka na farko shine aljanna gidan baban mu annabi adam wanda wannan tabbaci ne shi yasa Allah subhanahu wataala yace kada ya zamanto sun samu wani tsoro bawa kada ya ji tsoro akan karbar shari'a ta Allah subhanahu wataala ko kuma kada ya ji wani kunci da bakin ciki a nan duniya duk yanayin da ya samu kanshi matukar ya karbi shari'a ta Allah subhanahu wataala a gobara nan lahira zai samu sakamako ita ce wato abin da ya shafi aljanna sai Allah yace amma walladina kafaru wanda kuma suka kafirce ma shari'an nan suka kafirce ma shari'a ta Allah subhanahu wataala wa kazzabu bi ayatina suka ƙaryata dukkan ayoyin da Allah subhanahu wataala ya sako littattafai da manzannin da Allah subhanahu wataala ya sako kuka ƙaryata su Allah subhanahu wataala yace to wa annan ulaika ashabun nar su ne wanda suke dan wuta Allah yace hum fiha khalidun za su dawama a cikin wannan wuta wanda suka yi imani suka bi Allah subhanahu wataala sakamakon su shine kada su samu tsoro kada su shiga cikin bakin ciki sakamakon su a wajen ubangiji subhanahu wataala shine aljanna wanda kuma suka kafirce ma Allah suka kafirce ma ayoyin da Allah subhanahu wataala ya sako suka kafirce ma dukkan manzannin da aka turo suka muni musan su Allah subhanahu wataala yace to wannan makomarsu ita ce wuta wannan sune ɗan wuta kuma khalidina biha za su dawama a cikin wannan wutai ba za a wutar da su ba Allah subhanahu wataala ya kare wannan Allah subhanahu wataala ya bayyana mana irin yanda annabi adam da hawwa da kuma iblis ya umurce su da su sabko duniya bayan wasiwasi da shaitani ya yi ma annabi wato adam sannan Allah subhanahu wataala ya sanar da su cewa idan suka sabko duniyan nan duk wanda ya aikin kirki a cikin su da annabi adam in da zuriya shiga baki ɗaya da iblis shi ma in yayi aikin kirki sakamakon shi shine aljanna amma matukar ba su yi ba aikin kirki to kuma duk zuriya annabi adam duk wanda bai yi ba aikin kirki shi kuma sakamakon shi wuta sune walladina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun sannan wannan yana nuna mana wajibi ne mutum yayi aiki da littafin Allah da sunna ta ma'aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine zai kawo ma mutum samun nutsuwa da samun sa'ada da kuma rishin samun tsoro da rishin samun bakin ciki da samun dukkan wani abu wanda yake na alkhairi a nan duniya da kuma gobe ranar tashin alkiyama sannan kuma kafircewa da ƙaryata manzonni wannan sababi ne wanda zai sa mutum ya zamanto ya dawwama daga abin da ya shayi wuta zakka dawwama a cikin wuta matukar ka kafirce ma Allah kuma ka kafirce ma manzannin Allah saboda manzannin Allah duka dole ya kai imani da su baka ce baka ki imani da wani manzo kai imani da wasu kamar yanda irin yahudawa da sauran wato quraishawa da sauran kafirai suka yi daga kai sun ce sun yi imani da wani annabi amma ba su yi ba imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yanzu tun daga aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kai ne bin annabi Isa ne ko kai ne bin annabi Musa ne ko kai ne bin wani annabi ne to zaka bar annabin ka ka kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matukar baka kama bashari an musulunci ka kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi gobe ranar tashi alkiyama zaka zama to dan muta amma idan ka kama addinin musulunci to wannan shine zai zama to ka shiga aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ba za a samu daya wato wani ba yahudi ko wani ba nasari ko wani wanda zai zo shari'a ta ta zo mishi yace a shi yake imani da manzon Allah yake imani da shari'ar manzon Allah yake shiga wannan addini na musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi illa kana min ashabin nar face sai ya kasance daga cikin yan wuta a gobe ranar tashi alkiyama manzon Allah yake cewa kai da annabi Musa zai dawo yanzu da ba abin da zai wadatar da shi face ya bi shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa wajibi ne addini a wajen Allah shine musulunci wajibi ne mutum ya sallama wannan musulunci dan wani kristanci wani yahudanci wani wannan dukkan ba addini bane kuma dukkan mutumin da ya mutu akan kristanci a yanzu kada kai kokontan cewa wani mutum zai shiga Allah subhanahu wataala ya kare wanda ya mutu akan turba ta musulunci mai bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai hada bauta Allah da wani wannan shine zai shiga aljanna to sai Allah subhanahu wataala zai kawo mana kuma bayani game da abin da ya shahi banu Isra'il. Yanzu kissa annabi Adam da aljanna da wutar wasu daga nan ta gama sai Allah subhanahu wataala ya fara da cewa ya banu Isra'il.
Ya bani Isra'il adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa awfu bi ahdi أوفي بأهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين
أتعلم سبحانه وتعالى bayan yayi mana bayani game da abin da ya shahi wato annabi Adam da irin karamci da Allah subhanahu wataala ya karamta shi da irin abin da ya shahi sujada da yace ba mala'iku su ma annabi Adam da yanda iblis ya zo ya mushi hasada ya ki mushi sujada ya kiya yayi girman kai sai Allah subhanahu wataala yana gaima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yahudawa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da awashi da ya fara yana gurmaya ne da quraishawa kawodan larabawa da kuma yahudawa to yahudawa kuma su a cikin littattafan su duk sun san wa'annan bayanan to sai yanzu kuma Allah subhanahu wataala zai kawo wasu bayani game da abin da ya shafi yahudawa sai ya ce ya bani isra'il ya ku iyan banu isra'ila banu isra'il shine tun daga wato iyan wato abin da ya shahi Yaqub alaihi salatu wassalam wasu malamai suna cewa idan aka ce bani Isra'il a yaran su ana ne kamar Abdullahi wannan bawan Allah to Allah subhanahu wataala kamar yanda yake Isra'il shine kenan Yaqub alaihi salatu wassalam sai ya ce ya ku iyan dan banu Isra'ila Allah yake uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum ku tuna ni'imomin da nayi muku wanda nayi muku ni'ima akan ta ku tuna dukkan ni'imomin da Allah subhanahu wataala yayi muku ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya yi ma banu Isra'ila. Zaka gani kissar banu Isra'ila saboda mutane ne wanda suka ma annabawansu taurin kai. In ka duba annabi Musa yadda shi ma ya sha gwagwarmaya da banu Isra'ila, ya sha gwagwarmaya da su, ayi kaza ayi kaza, kaji sun ce a su fa ba su yi imani sai sun ga Allah. Aka zo aka ce to wai da aka tada wajen mutum 40 za a je a yi munajati da Ubangiji subhanahu wataala, akai kaza akai kaza taurin kai. A yanzu ma aka ce kai wani banu Isra'ila ne kai, ni ai ka san kana siffanta shi ne da mutum wanda yake da taurin taurin hali. To sun yi annabawansa sun yi gwagwarmaya da su da yawa, to kuma Allah ya musu ni'ima da yawa. Daga cikin ni'imar da Allah subhanahu wataala ya yi musu, ya aiko manzanni da annabawa da yawa a cikin su. Manzanni mafi yawa da yawa daga cikin su zaka ga cikin banu Isra'ila suke. An turo wasu sun zo sun yi gwagwarmaya da su, su zo su ma annabawan ba abubuwan da musu su. Ka ji wani annabi an mishi kaza, annabi an mishi kaza, annabi an mishi kaza. To kuma da irin ni'imomi da Allah subhanahu wataala ya musu ta yanda ya tseratar da su daga azabar Fir'auna. Ka duba ka ga Fir'auna shi ma banu Isra'ila, yadda da aka sha da su da abubuwa da yawa wanda Allah ya musu ni'ima, can ya saukar musu almanna wa salwa, su zo an zamanto Allah subhanahu wataala ya zamanto ya ba su komi lahiya lau ni'ima ta abinci, su ce a su wa yanzu abinda suke so irin su albasa su kaza su kaza, komi an ba su lahiya lau. Ce a su yanzu ka san mutum din daɗi ya mishi yawa, sai ya gani ko kawai sai an gani. To shine Allah yake cewa su tuna irin ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya musu. Kuma kada ka dauka wai banu Isra'ila kadai Allah ya mani ba, mu ma in ka dawo kai karan kanka ka tuna ni'imar da Allah ya mani, ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya mani. Shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, da za ku iya ce ku kididdige ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya muku, wallahi ba za ku iya kididdige ba. Yanzu nan da zan mu zamna mu ce kowa ya zana ni'imar da Allah ya mishi, har gobe kai har azumin nan ya kare, kai har a tashi ba zan mu iya lissafa ba. Kai kanka ka kalli kanka, Allah ya maka ni'imar gani, Allah ya maka ni'imar ji, Allah ya maka ni'imar ɗanɗano, zaka iya ɗanɗanon zaki da daɗi, zaka iya ɗanɗano, zaka iya kamshi shaƙar kamshi, ni'imar lahiya, ni'imar tahiya, duk ni'ima in ka gani zaka ga wani bai da ita, wani bai gani. Ga musulunci da Allah subhanahu wataala ya maka, musulunci ma da Allah ya maka, yasa kuma kake bin ina aka ce manzon Allah ya ce kaza kai, wannan ita ma babban ni'ima ce. Saboda wani yana musulmin amma kawai yana yin abubuwan da ya ga dama a kanshi, to shine Allah subhanahu wataala ne yake tuna ma banu Isra'ila, ku tuna ni'imomin da na yi muku. Allah ya ce wa aufu allati an'amtu alaykum, sai ya ce wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, sannan ku cika alƙawali, alƙawalin da kuka yi, alƙawalina da kuka ɗauka. Mun gani alƙawali da haƙƙi na Ubangiji subhanahu wataala na farko akan bawa shine mene, shine ka bauta wa Allah shi kadai, kada ka hada bauta Allah da wani. Sannan dukkan annabawa ya zamanto kai imani da su, annabin da Allah ya turo ma kuma ka karba ka yi imani da shi, ka bi karantarwa shi. Wannan alƙawalin na Allah idan ka cika shi, Allah ya ce to ufi bi ahdikum, shi ma zai cika muku alƙawalin. Me ya cika ma alƙawalin da Allah zai maka, shine ya sakauta maka da gidan aljanna. Saboda mun gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana da ya goyo Mu'az, da ya tambaye shi cewa shin ka san haƙƙin Allah da yake kan bayi da haƙƙin bayi da yake kan Ubangiji? Yace ai haƙƙin Allah da yake kan bayi shine su bauta mishi shi kadai, kada su hada bautar shi da wani. Haƙƙin kuma bayi da yake wajen Ubangiji subhanahu wataala shine idan sun mishi wannan alƙawalin nan ka cika shi, ka san ke haƙƙin nan, to Ubangiji subhanahu wataala ba zai azabtar da kai ba, zai saka aljanna. To shi yasa nan Allah yace wa aufu bi ahdi ufi bi ahdi, ku cika alƙawali na, ni ma zan cika muku alƙawali. Kaga Allah subhanahu wataala kuma shine mafi cika alƙawali. sannan wannan yake nuna mana sakamako aljazaa'u min jinsil amal yanda kai kai ma a maka in ka cika alƙawari sai Allah ya yi maka ya cika maka in ka ki cikawa kuma kai ma ba zai zama toka samu abin da aka yi maka ba saboda baka kawo ba da abin da ake so Allah ya ce wa iyaya farhabun ni kadai ku ji tsoro na kada ku ji tsoron kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala to wannan duka yana daga cikin wato irin yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wara ambato mana bayani game da abin da ya shafi sun banu Isra'il sai ya ce kuma wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum sannan ku yi imani da abin da na sabkar wanda yake gaskata abin da ya kasance yana tantare da ku wato ku yi imani da wannan alqur'ani wanda tuntuni dama alqur'anin yana gaskata abin da ya kasance kun sani na littattafai at-taura da injila da zabura da sauran littattafai sannan kuma kun sani dama a littattafan an ce muku za a turo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yahudawa babu wanda ya kai su sanin siffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin a turo shi a littattafan su duka an ambata mu sai da suka karance shi sosai saboda wai su ba da manzon Allah ya huto ba wai ba su yarda ba manzon Allah shi in ne ba a sun san duka siffofin shi ne su adawar su dan min yanzu ba daga cikin su ba aka kawo kaji bani Isra'ila duk annabawan da aka tuturo na ƙarshen ma ba su bari ba so suke a turo daga cikin su shi yasa yana daga cikin wuraren da suka gani an a cikin karatu da suka yi suka gani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a turo shi zai zauna a wani gari wanda ƙasa ce wanda take tattare da irin itace da dabino da yawa shi yasa a lokacin zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka je suka yi install duk inda ke da koi dabino irin su Madina irin su Ta'if irin su Tabuka da Khaybar nan wajen duka suka je suka yi install tunda an ce anan ne zai to kawai daga cikin mu zai yo ai su su tambaya aiko Allah subhanahu wa ta'ala shi yake zabar wanda ya ga dama ya aiko to kuma da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai suka shiga adawa da shi su suna da ilimin ai mun gani ghayrul maghdubi alaihim su ne yahudawa suna da ilimi amma sun ki aiki da wannan hujjojin nasu ne sun san komai sun ki aiki ne da shi to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce wala takunu awwala kafirin kada ku kasance ku ne warkon wanda zaku kafirce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada ku kasance ku ne warkon wanda zaku kafirce ma wannan alqur'ani da aka sauko saboda tuntuni ai kun sani kuma ya zo muku kuma yana gaskata abinda ku yana cikin littafan ku da mun kun sani Allah ya ce wala tashtaru bi ayati thamanan qalila haka kada ya zamanto kuna zuwa kuna sayar da ayoyi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da wani kuɗi wanda yake dan kadan ko kuma ku kasance kuna sayar da irin gaskiya abu wanda yake na gaskiya na haƙiƙani da ababe wanda yake abu wanda yake ƙarya ku koye ta ku koye gaskiya saboda wani abu na biyan bukata duk lokacin da kaga kuma an koye gaskiya ɗayan biyu imma san wani abu na mulki ko kuma imma abin da ya shafi kwale duk wanda kaga ya koye gaskiya to yana da wani matsayi da yake rirhewa saboda wannan matsayin da zai wadi gaskiya zai iya ne zai iya rasa shi ko kuma a'a ya koye gaskiya saboda kwadai yana ganin wannan rishin bayyana gaskiyar nan da zai yi akwai wasu abubuwa da zai ringa samu wani antere zai ringa zo mishi kai misali irin wasu malamai wanda sun san hakikanin gaskiya ta karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma saboda wani dan abu da suke samu wani kuɗi da suke samu sai zama tu sun boye wannan gaskiya kuma ma aksaruhum a irin wannan lokaci ni ya kai su yawa zaka ga malami ya san gaskiya abu gashi nan kaza ne amma saboda irin kudin addu'a irin yana bin wani alaji wani in yanzu ya ce maka a alaji ya kamata kai ma ka ringa ma kanka addu'a saboda ai ba mu kadai bai zan mu ringa ma addu'a tana yiwa kai addu'a ka ta alaji ta fi ta bada mu wallahi karbuwa wallahi saboda ba a san ba mai cin tuwo Hausa suka ce sai miya ta kare babu wanda ya san hakikanin wani nan dukkan mu babu wanda ya san waye yafi wani kusanci a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Sai ta yi wanda kake ganin ba komi ba, shi yafi kusanci ga Allah fiye da kai. To amma shi wannan saboda kada ya zamanto ya rasa abin da yake shigowa, sai zamanto ya koyi gaskiya. To wannan yana daga cikin ababen da Allah subhanahu wataala yayi hani yake nuni kada wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan. Allah yace wa iyaya fattaqun, ni kadai ya kamata ku ji tsoro, ku zamanto kuna aikata wato ababen da na umurce ku don ku kare kanku daga abin da ya shafi shiga wuta. Allah sai ya ci gaba da cewa wala talbisul haqqo bil batil, haka kada a same ku kuna gauraya kuna takuda alhaqqa gaskiya bil batil da ƙarya da karkare. A same ka ga abu wanda yake na gaskiya ne ka faɗe shi, sai ka zo ka garwaya shi da abu wanda yake na batili na ƙarya. Allah ya ce wa taktumul haqqa, kuna ɓoye gaskiyar, wa antum ta'lamun, alhali ku kuma kuna sane da wannan abu da kuka kasance kuna aikata. Wanda wannan duk yana daga cikin sukofi na Yahudawa, sun san gaskiyar manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun san gaskiyar dukkan wannan ababe, sun karanta a littattawansu. Amma saboda wani abu wanda ya kasance na duniya, saboda ababe wanda suke samu, sai zamanto suna garwaye wannan gaskiyar da ƙarya suna ɓoyewa. Ya ishe mu misali kisa da wani daga cikin wato ahlul kitabi, yazo aka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi laifi, yace a shi yanzu ba a mishi ba hukunci da alqur'ani, sai dai a dauko littafin su. To a cikin littafin su ma laifi irin na hukunci irin na alqur'ani da aka zo za a karanta ne dan ne wajen. To bai san ba kuma cikin sahabban manzo Allah akwai wanda yake da ilimin wannan, aka zo wajen karanta aka buge hannun aka karanta, to gashi nan abinda kace a alqur'anin ma kashi. Shi sa in zai ƙara fahimtar maka da Allah subhanahu wataala ya ce wato musaddiqan lima ma'akum, wato mai gaskata abin da ya kasance yana tattare da ku ne na abin da ya shafi littattafa.
Alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haq وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
كاغا الله سبحانه وتعالى da yabamu labarin cewa wanda aka ba su littafi, Allah subhanahu wataala ya ce sun san ma'aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yanda suka san diyansu, kamar yanda suka san dan shi. Yanzu danka wala Yusuf, kai da dama nama ba irin musu Muhammad ba, danka ka ko gigin barci kake ba sai kai dai sinan shi ba ka gane shi. To haka Yahuda suka san da ahlul kitabi suka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma duk da wannan kuma Allah sai ya ce mana wa inna fariqan min, wasu daga cikin suna ɓoye gaskiya alhali kuma sun san cewa gaskiya ce. Kaga nan shine Allah subhanahu wataala yake mana ishara, kada ku zamanto wala taktumul haqqa, kada ku zamanto kuna ɓoye gaskiya. Allah subhanahu wataala ya ce wa antum ta'lamun, alhali kuna sani. Allah sai ya ce wa aqimus salata, ku tsaye da sallah, ku yi ta akan lokacinta. Tsaye da sallah kamar yadda bayani ya gabata shine yin ta akan lokaci da yin ta akan karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Haka yace wa atuz zakata, ku bada zakka. Yace warkaru ma'ar raki'ina, ku yi ruku'i tattare da masu ruku'i. To nan arruku bancin a ambaci sallah, aka ƙara ambata maka arruku ruku'i. Shi yasa malamai suka ce yana nuna maka cewa wajibi ne shi ruku'i a cikin yin sallah. To wannan duka Ubangiji subhanahu wataala yana ambata ma irin banu Isra'ila ni'imomi da Ubangiji subhanahu wataala ya yi musu. Ni'imar da ya musu ya kamata abinda ya fi dacewa su zo su gode wa Allah subhanahu wataala. Duk lokacin da Allah subhanahu wataala ya maka ni'ima, abinda yake kanka ka gode ma Allah subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala in ka gode mushi kuma zai ƙara ma, la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna ababi la shadid. Duk lokacin da ka gode ma Allah akan ni'imar da Allah ya maka, to zai ƙara ma. Duk lokacin da shi yasa kamar yanda bayani ya gabata, wallahi Allah idan ya maka ni'ima ta dukiya, kada ka yi ƙyashin huddawa ka ba ma wanda ba suke maka bukata. wanda basu da ka dauka ka ba su ya ishe mu wata kissa wanda daga cikin malamai anan doctor margayi dinki bamba Allah Ibrahim bamba Allah subhanahu wataala ya shiga shi yake ba da labari wani bawan Allah yazo yake ce ma ba yake da yazo wajen malam yana tambaye shi fadawa yace wallahi mutane ne suke bi bashi bashi wajen nera wajen miliyan 200 na nera miliyan 200 kaga a sefa ya kusa san miliyan ina ji ya kusa san miliyan yana bin su bashi ya rasa yanda zai yace barci ma bai iya yi duka barci ma bai iya yi duka ko malam da ya bude baki yace to ka yane musu yace malam miliyan 200 yace eh yau ka yane musu ya dan yakin yace to shikenan na yane musu yace ya yane musu yace bawan Allah nan yake bada labari ya huta cikin satin aka mishi tallan wani parcel wani kare ya saye shi da wani dan kudi wanda bai taka karaya karya kuma ba a jima ba wasu suka zo suna son wannan parcel din kuma anan ya mutu biliyan 200 shi na riba tsantsa Allah subhanahu wataala ya kama shi to wallahi duk lokacin da ka ba to ba ta yadda za a yi zaman to mene ka zaman to ka rasa Allah sai ya mai ma gurbi duk abin da ka ba shi sa wani yace shi in ya shiga cikin kunci ya rasa yanda zai sai ya cika aljihun shi da kudi kawai ya fito in ga in ka kalle shi ma da dai in ka zage shi ba ma ka zage kawai nan da nan sai ka ga Allah kuma ya buge mishi tsari to shi ubangiji subhanahu wataala haka ne in ka nuna mishi kai karamci gare ka gwani ne kai wajen balawa to ni ya nuna maka shi wa gwanin gwanaye ne sai ya nuna maka gwanin gwanaye duk lokacin da ka zo ma Allah zai zo ma yanda fiye da yanda mana atani yamshi ataituhu har wala wanda ya zo ma Allah yana tariya Allah subhanahu wataala zai zo mishi shi kuma da gaggawa in ka zo ma Allah da gudu to Allah zai zo maka da guguwa in ka zo da guguwa sai a zo maka da walqiya ka san haski ya yi komai gudu sai a zo maka da haske to haka ubangiji subhanahu wataala sai ya gwada maka shi ko ya zama tawwa karamci Allah subhanahu wataala ya dadada ala kulli hal Allah subhanahu wataala yana umurta su cewa su yi imani su tsaye da sallah su yi ta akan lokaci su ba da zakkar dukiyarsu haka kuma su yi kasance suna yin ruku'i tare da wanda suka kasance suna yin ruku'i wannan ayoyi suna nuna mana dai ka ƙara godewa Allah subhanahu wataala akan ni'imomi ka zamanto kuma kana kiyaye irin alƙawari da ka ɗauka ga Allah subhanahu wataala duk abinda Allah ya ka ɗauki alƙawari da Allah to abu na farko haƙƙi na Allah ya zamanto ka sarke shi ka biya wannan alƙawari sannan kuma yana nuna mana irin duk inda gaskiya take ka faɗi da kada ya zamanto ka samu kanka kana boye gaskiya boye gaskiya siffa ce ta suwa yahudawa da munafici munafiki shine yake boye gaskiya mun gani a baya yana boye imani yana boye kafirci yana bayyana me yana bayyana imani to duk abin da yazo ma faɗi gaskiya gaskiyar ka zanta hudda ka ya ishe mu misali kissar Ka'ab bin Malik wanda da aka je yakin Tabuka za a tafi shi yana cewa zai shirya bai shirya ba har dai sakaki haka dai ya sa duka da yazo yace ya Rasulullah munafukai suka zo suka yi ta cewa wallahi mu yanayi ne kaza kaza Allah ya ce to dai Allah gafarta ba dai kaza 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 Allah ya san konar kon azaba game da su amma shi da yazo yace ya Rasulullah wallahi da zan zamna wajen wani wanda ba kai bane ba yanda Allah ya bada fasaha da hira yace wallahi zan iya hudda kaina saboda a cikin jama'a zaka ga akwai wanda Allah ya bashi fasaha da hira kai kanka ka san ƙarya ce yake amma in yazo yana gani ma kawai baka da hujjar da zaka kama shi yace amma na sani in na maka ƙarya Allah zai bayyana cewa ƙarya nake gaskiyar nan da ya ga imam manzon Allah yace ba abin da ya hana shi tahiyya ta buka yace wannan gaskiya ita ta tseratar da shi sai da Allah ya ambace su yace wa ala thalathati alladhina khulliqu a qur'ani Allah ya ambace su kuma yace ya gafarta musu saboda me saboda gaskiya duk lokacin da abu ya shi sai gaskiya ce kawai ka gani ta yanda take Allah subhanahu wataala ya datar da kai. To wannan duka yana daga cikin ababen da ya kasance wannan ayoyin suna karantar da mu a sauran lokaci. Na'am, sai Allah yake cewa ata'muruna an-nasa
bil-birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa ata'muruna an-nasa bil-birri, shin yanzu kun kasance kuna umurtan mutane da aikata aikin alkhairi, wa tansawna anfusakum kumantar da karan kanku kuma, wa antum tatluna alkitab alhali ga ku kuna karanta wato abin da ya shahi alqur'ani, kuna karanta littattafai, kuna karanta at-taura wanda take hannunku ya ku yahudawa. Yace afala ta akilun, shin ba ku hankalta ne? Allah yace wasta'inu bis-sabri was-sala, ku nemi taimako agaji da wato abin da ya shahi hakuri da kuma aikata wato abin da ya shahi sallah. Allah yace wa inna hala kabiratun illa alal khashiin, wannan sallai wato ta kasance abu ne wanda yake da girma, abu ne wanda yake da tsanani, illa face alal khashiin, wanda suke masu tsoron Allah subhanahu wataala, shi kuma abu ne wanda yake mai sauki a wajensu. Su waye wa'annan? Allah sai ya ce su ne alladhina yazunnuna, wanda suke da tabbacin cewa annahum mulaqu rabbihim, cewa tabbas za su sadu, za su haɗu da Ubangijinsu, wa annahum ilayhi raji'un, kuma zuwa ga Ubangiji za su koma domin ya sakauta musu da abin da ya shahi mafificin alkhairi. Nan Allah subhanahu wata'ala yake cikira, yake cewa ata'muruna an-nasa bil-birri, bancin can Allah ya ambata mana irin duka banu Isra'ila da suke boye kaza da suke kaza suke kaza, sun san gaskiyar da komi da komi. To Allah sai ya ce to yanzu ata'muruna an-nasa bil-birri, kun kasance kuma kuna umurtan mutane da aikata aikin alkhairi. Albir malamai suka ce shine dukkan wani abu wanda ya tattara aikin alkhairi, kuna umurtan mutane da su aikata aiki kaza. Kana umurtan mutum ya aikata sallah, ya aikata azumi, yayi kaza yayi kaza yayi kaza, yace watan sauna anfusakum, kuma ku manta da kanku, kai ka umu kai umurni kuma ka ki. Wannan siffa ce ta Yahudawa. Wa antum tatluna alkitab alhali kuna karanta littafi afala ta'qilun, shin yanzu ba ku hankalta? Yana daga cikin mutum wanda ake so ka zamanto wanda yake kamili, shi umarni da kyakkyawa da hani da mummuna wajibi ne akan kowa. Yana daga cikin abinda Allah yake banci wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alkhairai, ya kiraye mu cewa mu ne mafificiyar al'umma. Saboda mi? Saboda muna umarni da kyakkyawa, muna hani da mummuna. Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, shi aikata umarni da aidi da kyakkyawa da hani da mummuna, matukar baka yin shi ko kuma al'umma ba su yin shi, to ya kusa Ubangiji subhanahu wata'ala ya kama su, ya sabkar musu da azaba, kuma ba zai su roke shi Allah ya karba. Saboda mi? Saboda ba umarni da kyakkyawa. Yahudawa da wanda suke wato banu Isra'ila, sababin da Allah subhanahu wata'ala ya tsine musu akan sun kasance bisa hani da abu wanda yake mummuna, suna gani anai. To ka duba ka ga rayuwar mu ta yanzu yaya muke kasancewa. Zaka ga mutum wato gashi ana aikata saban Allah wanda zaka iya magana a bari, sai ka ce no be private. Zaka ce bi private, bi iste private ka bar shi, bi private. Akwai matsala wallahi, matukar kana. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umarni yace man ra'a minkum munkara, dukkan mutumin da yaga wani mummunan aiki falyughayyiruhu biyadihi, ka hana shi da hannunka. Idan baka iyawa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa bilisani, da bakinka kai magana a hannun, ko kuma ka gayyima wani wanda zai sa hana, in baka iya daukan mataki ba misali yanzu a ce kasa muke wadda take da doka kai magana hukumanci a zo a hana wannan abu idan kuma duka an rasa zalla yake fa yughayyiru bi qalbihi wa zalika ad'afu al-iman kai ka hada da zuciyarka ka ki abin kada ya zama to kaga ana saban Allah kai dan bakka yi ka koma kuma daga gida abin yana burge ka a wannan babu imani
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون
كابنو إسرائيل أبن ديسا الله يزيني مسو شيني كانوا لا يتناهون عن منكر فعل سنكسن تي بس حنا وني أيكي ممونا دا أيكي أيكا تاوى سنة كان قلي أنا أيكا تا أيكي ممونا بك حنا با تسي الله يزيني مكو الله يزيني مكو تو دا الله يزيني مكو كما أي أدابي to shi sa shi umurni da kyakkyawa da hani da mummuna wajibi ne ga kowa ba sai wani ba malami ba sai wani kaza ba sannan kuma wannan umurnin idan kai umurni da abu kuma so ake kai ba kada ka kamanta kanka an fahimta kada ya zamanto kana umurni kuma kai ba kai wanda wannan abu wanda yake mafi sharri yana daga cikin kuma mafi hadarin abu shine kazo kana umurtan mutane da kaza ya zaman to kai bakai la sai ma idan ya kasance addinin musulunci zalla sallallahu alaihi wasallam yace za a zo a gobarar tashi alkiyama a jeba wani wuta malami a jeba shi wuta ya gamu da an area su zo su ce to akramakallahu a duniya fa kai ne kake cewa da kaza haram kaza bai kyau kaza ba kyau mu dalilin wannan kazan ne fa yau ga mu anan to ya akai kuma kai ka gangaro sai ce ai na kasance ina hana ku ni kuma ina aikata yana hanawa shi kuma yana aikata to kaga nan Allah shine ya ce atamuruna nasa bil birri shin yanzu ku ringa umurtan mutane da kyakkyawan aiki watan sauna anfusakum kuma ku kumantar da kanku wa antum tatluna alkitab alhali kuna karanta littafi afala taqilun shin bukku da hankali ba ku hankalta to wannan siffar yahudawa kenan su za su yi umar ya sha misali mazala sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo wani makwabcin shi ba yahudi da yake dan shi bai da lafiya mazala sallallahu alaihi wasallam ya je ganin dan shi kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaje sai a lokacin manzo Allah yace ya nemi dan ya kiraye shi ya musulunta shi ko musulunci dan ne ya daga kai ya kalli mahaifin shi mahaifin nashi yace kama ma Abu Qasim biyayya kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya sai dan ya sallama ya shiga musulunci manzo Allah yake cewa yana godewa Allah subhanahu wataala da ya tseratar da shi bisababin shi ya shiryar da shi daga wuta ya tseratar da shi daga wuta to wannan shi uban yaro ai ya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya san gaskiya bari nan yayi umarni da ni da kyakkyawa kuma ya manta ba ya manta kanshi to haka yahudawa suke gaba da
ya ayyuhallazina amanu limataquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun ya ku wanda kuka yi imani dan me kuke wadan abin da bakku aikatawa kuma wannan akwai tambihi guda ya dan uwa ba sharadi bane ba kuma mutum idan lasiya ma wasu zaka gani suna cewa a ai malamai suna wadan kaza su busi ba ruwanka bai kai ba ya fadi ma ba karba ba sharadi bane sai malami ya aikata kazan da ya kwadi tukun kai zan kai kabarin ku daban ya aikata ma ya gayi ma kaza gaskiya ce eh karba ka aikata shi bai aikatawa lahi za Allah zai kama shi kuma wannan ayat ta nuna maka cewa ne zai shiga cikin su da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ambata kinan ne zaman to kin kana so ka shiga cikakken kamili mummuni kai umurni da abu kyakkyawa kuma kada ka manta kanka kai ma ka ringa yin abu kai ma ka ringa yin abu mafi sharri shine ka zamanto bakka umurnin kuma bakka aikatawa me bi mishi shine kana umurnin bakka aikatawa amma a same ka kana umurni kana aikatawa wannan shine in kuma kana aikatawa bakka umurni shi ma kai zamanto kana kikarage ana so kowanne dan adam mutum musulmi ya zamanto mai kira ne zuwa ga Allah subhanahu wataala duk wanda kaga hanya ce da sai ma muna cikin watan Ramadan ya ɗan uwa a irin wannan lokaci zaka ga mutane zuciyarsu ta yi sanyi zuciyarsu duk wani mai saban Allah da zaka gani ya dawo yanzu addinin musulunci zaka ga shine a masallaci yana zauwa sallah to irin wannan wata occasion ce ga dukkan wani wanda yake mummuni ya rike mutun ya jinin da janyo shi ana sallah azo zaku je karatu ku je tare da shi ka ruko shi daga yayi adapti tsawon wata gudan nan sai kaga bayan Ramadan ma kana janyo shi yana zauwa to ta dalilin ka Allah ya shiryar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na daga Allah ya shiryar da mutun daya ta dalilin ka yafi ma alkhairi a baka jajayen raƙuma kaga wannan ashe fa lalaci la sai ma muna cikin wannan lokaci da Allah wannan aya zamu da sake nan gobe dan lokaci su ya kare hamman an kara abinda muka faɗi daidai Allah ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shaye shi daga cikin zakatanmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yanzu kunna Muhammad
sai Allah ya yi wa sallah
akai ma
sai shuka ke karkarwa
wallahi ba ni karkarwa zai yi
da kuma wani sai ka ji ba haka
zamanin Allah sai ka ce sai da Allah
ya zabura ba ka zabura ne
kai kasar wa da kiyaye ya ji Allah kan ba ce sai
ya yi wa ya ji yawa mana
wa ya yi wa
ni ba da kai sai da kace sai wala a barwa
ka na ku sai dan na mance ne da ina ba magana in ce kai kashe wannan
Subhanallah.